Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma sai za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci na hantsin ranar Alhamis 27 ga watan Satumba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an gana tsakanin ma'aikatar harajin Jamhuriyar Nijar da wasu gidajen yada labarai. Za kuma a ji dalili. Idan mun kada Najeriya kuma, za a ji cewa wata kotu ta maida mataimakin gwamnan jihar Imo na kudu maso gabashin Najeriya kan kujerarsa. Kamar kowace ranar Alhamis, Usman Kamara na tafar da shirin sana da kasa ba kasawa ba. Ridwan Abbas kuma zai shigo da sharhin jaridun Ghana. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum. Ga cikakkun labaran. Bayan an kwashe shekaru masu yawa ba tare da an yi nasarar samun rigakafin cutar zazzabin cizon sauro ba, masu bincike sun fara ganin alamun nasara a wani sabon kuduri. Yayin da yawancin rigakafi ke zaburar da garkuwar jikin ɗan adam don haifar da waɗansu ƙwayoyi da za su yaƙi cutar, sabon kudurin ya ɗauki wani sabon salo na aiki da ƙwayoyin garkuwa a jikin ɗan adam. Kuma idan har sabon kudurin ya yi aiki, zai iya buɗe wata sabuwar hanyar yaƙar waɗansu cututtukan kamar su cutar hanta da ƙanjamau. A cewar Hukumar Lafiya ta Duniya, kusan mutane 450,000 ke mutuwa daga cutar zazzabin cizon sauro a kowace shekara. Kimanin Amurkawa 80,000 ne suka mutu sakamakon cutar masassara a hunturin bara, wanda shine mutuwa mafi yawa da ake dangantawa da mura a cikin shekaru 40 da suka wuce. Babban daraktan cibiyar hana yaduwar cututtuka ta Amurka, Dr. Robert Redfield, ya bayyana wannan adadin ne a wata tattaunawa da kamfanin dillancin labaran na Associated Press. Ƙwararru a fannin masassara sun san cewa abin ya yi muni ƙwarai, amma sun yi mamakin ƙiyasin da aka yi. Yayin da yake jagorantar zaman kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Laraba, Shugaban Amurka Donald Trump ya maida hankalin kalamansa kacokan kan hana yaduwar makaman ƙare dangi da sukar Iran. Ya zargi Iran da zaman ƙasa da tafi kowace taimakawa ta'addanci. Ya kuma ƙara da cewa tsokanar Iran ta ƙari ne bayan da aka yi yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015, wacce kuma gwamnatin Trump ta fice daga cikinta a farkon shekarar nan. Da yake jawabi jim kaɗan bayan Trump, shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya ce ya kamata a fitar da sababbin dabaru na tsawon lokaci na tunkarar batun Iran, kuma hakan ba zai yiwu da sanya takunkumi da dabaibayi ba kaɗai. Macron ya da ƙara da cewa burin duka ƙasashe ne hana Iran mallakar makaman nukiliya. Da yake magana a wani taro da manema labarai jim kaɗan bayan zaman kwamitin sulhun, shugaban Iran Hassan Rouhani ya ce taron da bai halarta ba ya nuna yadda Amurka ta zama saniyar ware. A wani lamari kuma, shugaban Amurka Donald Trump na zargin China da katsalandan a cikin zaben Amurka mai gabatowa. Ya ce ba sa son na ci zaɓe saboda ni ne shugaban ƙasa na farko da ya fara ƙalubalantar China akan harkokin kasuwanci. Kuma gashi nan muna samun nasara ta kowane ɓangare. Jim kaɗan bayan bayanin na Trump a gaban kwamitin sulhu, ministan harkokin wajen China ya musanta zargin. Labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ‘Yan tawayen Siriya waɗanda Amurka ke mara baya, wato SDF a taƙaice, sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun ƙungiyar ISIS sama da 2,000 da iyalansu da aka kama a ƙasar ta Siriya. Wani jami'in kurdawa da ke cikin rundunar 'yan tawayen ya shaidawa muryar Amurka cewa mayakan ISIS da aka kama za su zama nauyi a kansu saboda ƙasashensu na asali sun janye hannu kan 'ya'yansu waɗanda suka shiga ƙungiyar ta'addanci a Iraq da Siriya daga shekarun 2014 zuwa gaba. A halin da ake ciki kuma mai magana da yawun kungiyar ISIS ya fitar da wata sanarwa a jiya Laraba inda kungiyar ta barazana ƙara zazzaga har-hara akan Iran kwanaki kaɗan bayan da suka ɗauki alhakin wani harin harbin kai mai uwa da wabi wanda aka kai kan wasu sojoji yayin da suke fareti har aka samu mutuwar mutane 25. Ministan kuɗi na ƙasar Somalia ya ce tallafin da Bankin Duniya yake ba wa ƙasar su alamu ne na cewa ƙasar na da amintattun shugabanni bayan an kwashe shekaru cikin tashin hankali da kuma cin hanci da rashawa. A ranar Talata ne Bankin Duniya ya bayyana cewa zai ba da tallafin dalar Amurka miliyan 80 ga gwamnatin ƙasar Somalia wanda shine zai kasance tallafin bankin na farko zuwa gwamnatin ƙasar tun a shekaru 27 da suka wuce.
Labaran duniya kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji bayan dakatar da wasu gidajen jarida a jamhuriyar Nijar saboda kasa biyan sabon harajin da aka saka musu, ma'aikatar harajin ta yi wani zama da 'yan jarida saboda a daddale. Suleiman Barma, Garika.
Lura da yadda aka samu taɓarɓarewar dangantaka tsakanin kafafe masu zaman kansu da ma'aikatar haraji ta ƙasa wato DSHEI sakamakon rufe wasu kafafe masu zaman kansu ya sa hukumomin da ke kula da karɓar haraji shirya taron musamman da nufin canza yawo a tsakaninsu da 'yan jarida ta yadda za a samu fahimta. Sami Sallau Maman shi ne daraktan ma'aikatar haraji a shiyar Yamai ta Kudu.
A baya mun yi wani aiki da aka ce ma control fiscal, ƙungiyoyin jarida waɗanda an kaza ma tax da MO sun kaga kamar yayi yawa ya kace ce ku ce kwarai kwa har ya kare shin ganuwa shine mun ka kira su mu zo mu kwatanta musu yadda mun ka taida aikin dai aikin bisa kan doka na an ka bi shi har mun ka tsaida abinda kowane ya kamata shi biya.
Zancen nan da ake ma'aikatan jaridu masu zaman kansu da dama ne ke ci gaba da zaman kashe wando bayan da ma'aikatar ta haraji ta rufe musu wuraren aiki saboda rashin biyan kuɗaɗen haraji cikin su har da jaridar La Griffe wacce na zanta da editan ta Musa Duka.
Babu kungiyar jarida ko wani gida na jarida da ya ce ba ya biyan lanhu, amma kamar yadda suka yi su suka zo suka zamana da cikin ɗaki suka rubuto mumu abinda suka so suka aiko mumu ba wai yanki bane halin biyan shi ne babu. Barma, kamar yanzu ka ɗauki misali za a ce an kama jarida ko radio ko tele miliyan 60 babu tele da nan Niger ko RTN ta gwamnati in ba an zuba mata abin da kike masu babban son kuɗin gwamnati aka ce ta zo ta babu miliyan 60 cikin kwana 10
ina kuɗaɗen tallafin da gwamnati ke bayarwa a kowace shekara.
Kuɗaɗen tallafi ba shekara ko gwamnati ba ta zuba ko dala ba.
Kafafan da suka yi kaurin suna wajen sukar lamirin gwamnati Renaissance ne suka huskanci hushin hukumar ta DSHEI. Dalili kenan da ake zargin jami'an haraji da taka rawa da bazar gwamnati da nufin huce mata takeici.
A tsara aiki muna haka nan kasan sai an ka zo ana tambayar labari gare ka. In ya zama kai duka kai hushi kuwa ka ce kai ba ka bar labarin komi ba ka bar labarin komi. Ma'aikatar gangali tana ita koma daura sai ta tsaya da abin da ya kamata ka biya.
Matsalar rashin samun kuɗaɗen shigar da suke huskanta ya sa kafafe masu zaman kansu fara tunanin shigar da buƙatar a basu wani kaso daga kuɗaɗen harajin da 'yan Nijar ke zubawa kafafen gwamnati. Zubairu Sule shine editan jaridar Lutan.
Yanda duka kafofin watsa labaru na gwamnati suke aiki na kan ƙasa suke ba da labaru haka mu ma masu zaman kan muke ba da labaru ko ina.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Dai kuma a gaida Suleiman daga jamhuriyar Nijar kuma bari mu koma Najeriya inda wata kotu ta maida mataimakin gwamnan jihar Imo kan kujerarsa. Daga Owerri ga wakilinmu Alfansu Akwere Igwe da rahoton.
Yesterday's judgment is a victory for constitutional democracy, which negates rule of force and dictatorship.
Mr. Ezemadu Medakenan na bayyana farin cikinsa a hirarsa da muryar Amurka jiya Laraba, bayan wata babbar kotun da ke Owerri babban birnin jihar Imo ta yanke hukuncin cewa a mayar da shi kan kujerar mataimakin gwamnan jihar Imo a ranar Talata da ta wuce. Yace hukuncin jiya nasara ce ga kundin tsarin mulkin demokradiya da ke kashe tasirin mulkin karfi da yaji da kama karya. Ina kuma jinjinawa majalisar shari'a bisa karfin halin da suka nuna duk da kalubalolin da suka fuskanta. Hukuncin na da matukar tarihi kuma ya kara karfafa imanin al'ummar mu. Majalisar shari'a ta hakikanta cewa lallai ita ce karshen inda talaka ya sa rai. Muna ta gwabzawa ne da tursasawa da barazana da kuma zalunci, amma da yin imani da Allah, al'ummar jihar Imo da 'yan Najeriya sun yaki al'amarin a kowane fanni. Saboda haka, wane ne ni in ki godewa waɗannan 'yan Najeriya da suka tsaya mu, kuma sun yi hakan ne ba tare da nuna wani bambancin ra'ayin siyasa ba. Barista Hagla Okoria wani lawyer ne dake Aba.
That's the rule of law, and we thank God that the judge has to be so bold.
Yace wannan tsarin doka ne, kuma mun godewa Allah cewa alƙalin ya nuna rashin tsoro ga gwamnatin jihar, saboda ya tsawatawa babban alƙalin jihar da Anthony General na jihar bisa kin bin halattaccen tsari a kafa kwamitin nan na mutum bakwai don a binciki zargin da aka wa mataimakin gwamnati. Gare ni an sabawa ka'ida a nan, kuma hukuncin da aka yanke zai amfani demokradiya da kuma tsarin doka. Gaskiyar magana a nan ita ce akwai kuskure a tsarin da aka bi wajen tsiga mataimakin gwamnati, kuma sun yi gaggawa wajen tsige shi, kenan da yasa suka tafka babban kuskure. Kana Barista Ahmad Makamma wani mazaunin Owerri shi ma ya tsokaci.
In the instant case where the deputy governor has gone to court,
yace a yayin da mataimakin gwamnati ya nufi kotu, kuma kotu ta ba da order da ta tsayar da tsige shi har sai an tabbatar da batun, bai kamata 'yan majalisar su bijira umarnin kotu ba. Wannan ya sabawa ka'ida, kuma daidai ne hukuncin da kotun ta yanke. Gwamnan jihar Imo Mr. Rochas Okorocha da mataimakinsa Mr. Ezemadu Mere sun kwashe kusan watanni uku suna gwabzawa, lamarin da yasa wasu 'yan majalisar dokokin jihar suka tsige Mr. Ezemadu Mere a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. Yanzu da alƙalin da ya jagoranci shari'ar, mai shari'a Benjamin Ihaka, ya hana 'yan majalisar da duk abokan tafiyarsu ƙara gudanar da wani zama a kan batun tsige mataimakin gwamnan. Kowane mataki fadar gwamnatin jihar za ta ɗauka bisa wannan lamarin, kenan abin da na nemi sani. Sai dai kawo ga lokacin tura wannan rahoton, fadar gwamnatin ta nuna alamun cewa za ta ɗaukaka ƙarar. Alphonse Okorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Su a gaida Alphonse kafin mu ci gaba ga wannan.
Sakandani kanan adizaki nalla raba mai mota dodo kanan alijanki yaro da san kalibe yana da raba
to Allah ya ji kan mahadi mai dogon zamani. Yanzu kan bari mu za ku da gefe Usman Kabara ya gabatar mana da shiri na gaba.
Nakasa
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 ba kasawa ba.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba, wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan makon za mu tattauna ne da wani bawan Allah wanda mun taba hira da shi tun farko-farkon wannan shiri, wanda kuma yana da bukata ta musamman ta rashin gani, sannan kuma yana daya daga cikin fitattu a arewacin Najeriya da suka shahara aikin jarida musamman ta bangaren radio. Yayi digirinsa a Najeriya, har ma da digiri na biyu a Ingila, to yanzu kuma gashi a nan Amurka. za mu ji abin da ya kawo shi sannan kuma da irin abubuwan da ya gano zuwan sa nan Amurka. Assalamu alaikum Malam Salisu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To da wa muke magana a cikin shirin?
Sunana Salisu Ibrahim.
To Salisu Ibrahim, na san ka dai a wancan lokaci ko in ce yan shekara daya kusan biyu da muka yi tattauna da kai a cikin shirin da kasa ba kasa ba, sannan kuma masu sauraro ga waɗanda suka ji sun san ka a gidan rediyo na tarayya na Kaduna.
To har yanzu dai ina nan ina aiki da rediyo Najeriya Kaduna, amma yanzu haka ina magana da kai da masu sauraro daga birnin Phoenix a jihar Arizona da ke kudu maso yammacin nan Amurka. Wani course na kamar shekara guda akan investigative journalism, wato abin da nake so na zo na kware ne akan aikin jarida ta bangaren bincike da shugabanci da kuma tsara manufofi da suka dace da mutane masu bukata ta musamman.
Haka, wace irin bukata ta musamman ke tattare da kai?
Ni bana gani ne.
A baya dai ka dan faɗi tarihin ka, amma yanzu koda cikin minti dai zan so ka dan bamu ga wanda kila ya fara jin wani ne Salisu.
Na Salisu Ibrahim, an haife ni a birnin Kano da ke arewa maso yammacin Najeriya. Na kuma yi karatuna akan aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha da ake cewa Kaduna Polytechnic. Sannan na yi wa ƙasa hidima, wato NYSC a jihar Akwa Ibom, kafin daga bisani na dawo nan jihar Kaduna inda na ƙarasa. Sannan na samu master's degree dina akan digital communication daga Jami'ar Manchester ƙasar Ingila, tare da wanda gidauniyar Ford wato Ford Foundation ta dauki nauyina na je nayi. Sannan ina aiki da Radio Nigeria Kaduna yanzu a matsayin principal translation officer, wato babban jami'in fassarawa da kuma karanta labarai. Sannan a yanzu yadda na faɗa ta yu ina nan birnin Phoenix a jihar Arizona a karkashin course da na zo wanda ma'aikata harkokin wajen Amurka ta dauki nauyi na shi, kuma na zo nan yadda na ce ina so na kware akan aikin jarida ta bangaren bincike da shugabanci da kuma tsara manufofi da suka shafi na kasar su.
Zaka iya dasa mana wani abu wanda kila shi ne za mu bi ka karshe mu ji shi kila mako mai zuwa ko kila hadda na sama ma?
Wato ai abubuwan nan ya wuce sati na gaba da na sama. Wato ina jin sai dai wata na gaba da na sama. Amma abin da na gani babba shi ne mutane masu bukata ta musamman ko na kasassu sarakuna ne a nan Amurka. Shi ne babban abin da na fara gani na ya fara daukan.
Me yasa kai wannan tunanin ko ka gani?
Eh, ba tunani ne ba, abin da na gani shi ne su na kasassu mutane ko mutane masu bukata a nan ta musamman a nan kasar, wato dokoki ne da manufofi iri-iri suka zagaye su. Kuma duk abin da ka sani za a yi, to idan aka yi na wanda yake da ido da kafa da hannu, sai doka ta ce to ina na ne na kasa ina na shi. So da haka abin da na fara gani ya fara burge ni shi ne irin abin nan da ake cewa lif a Najeriya nan na ga elevators kuke ce musu.
Elevators, yeah.
To irin elevators din nan wanda za ka hau ya hau da kai sama ko ya sako da kai. Ko hatta shi idan ka ji a ciki akwai rubutun brand wannan makafi za su
iya shafawa kwarai ko sai
za su shafa karanta zai gaya maka ko
wani nawa za ka
rubuta flow za ka danna da kanka
sosai.
Idan aka kai kofar shi za ka tarar da rubutu ya gaya maka cewa hawan ne,
ko nan
za ka tabbatar cewa nan din kake, in ba nan kake ba ka sake koma ka tafi inda kake so ka je. Sannan ofisoshi na gwamnati, kowanne office idan aka rubuta number office din nan ba 10 ko 20, to sai kaga a bangare guda an rubuta da brand number office
ya dan shafo ya ji.
Yawwa, sai ka ce kamar ni sai na shafo sai na ji sai na okay sai na gane ishe ga office din da na zo. Wato zuwa nan na ƙara fahimtar dalilin da yasa mutanen da suke gani suke daukar makaho ko wanda baya gani ba zai iya komai ba. Da sai a tour line sun dogara
sosai
gidan su akan ido. Da aka nima da nazo nan sai na ga na dogara sosai kan brand. Inda zan je wai abin da nake jira na duba na ga ina aka rubuta ya gaya mun cewa
nan ne. Wato rubutu ya zama idan ka da kuma yanda za ka shafu.
Rubutu ya zama so da ka sai na dogara sosai
ma. Har ma za ka ji in kara maka za ka ji Bahaushe da wani nan gaskiya ban ga hikima ba, sai ka ji an ce ai rashin ido mutuwar tsaye.
eh to kaga you know a mutanen mu a Najeriya wanda kila nan kawai ya sani kaga Najeriya na kasa su suna shan wahala
gaskiya gaskiya
to wanda Najeriya kawai ya sani
zai fada haka
sai kamar uzuri yawa sai kamar uzuri shi bai sani ba amma yadda nake ga maka ni da nazo nan ba wai tunani nake in zan je office na fara tunanin you know kofa nawa zan kirga komai a'a kawai abin da nake jira shine in naje inda nake so na duba ina aka rubuta number da sunan office in nan zan je na bude na shiga in ba nan zan je ba na kara gaba ko na daga nan ba za ta ga mun gaba zan yi ko ba zan yi so da kan annan gaskiya abubuwa suna da yawa yanzu kamar makon da ya wuce na je wata cibiya wata da ake ce mata sabi wato abin da ya burge ni a sabi shine ita gwamnatin kasar nan kwata-kwata ta dauka cewa ita ce uwa da uban kowa da naje service sai na tara cewa service suke yi kala-kala ayyuka suke yi kala-kala na taimakawa you know makafi musamman amma gwamnati ce take biya
to
da ka kai a matsayin ka wannan baka gani idan kana buƙatar ka iya computer ko kana buƙatar a koya maka
amfani
da da white can ko kana buƙata abun da zaka yi ko sai ka tafi kai register da wannan cibiyar ita kuma cibiyar ce ta gama wata ya kare sai ta je ta ga gwamnati ta ce to
mutum kaza
ga wani da wani da wani mutum kaza
musu kaza
services iri kaza sai gwamnati ta roki kudin shi sai ta biya shi
gashi kuma ga record ta bakin Bature gashi a kididdige a rubuce ba karerai
a to ai sunan ba yake karerai
da an fada cewa an biya mazalisa an wawaye sai a ce social security lamba salisa baras 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 sai a gani sai a gama sun salisa ya karbi sandan shi
ne a kware ko da kar uzan da
ko ai ko computer
yawa to abun gaskiya abun sha'awa
to malam salisu zamu bi ka bashin nan tattaunawa saboda yanzu na san kana kokarin ma shiga wani taron ne zamu hakura mako mai zuwa zamu yi ramda
kai muna da nake magana da kai ina shirye abin nan da ake cewa PowerPoint presentation saboda wanda mun kina kasa da 30 ma zan yi presentation
to daidai kenan saboda in muka zo hirar da kai akwai abubuwa da yawa malam Salisu ni kaina yana dauran kai ya kake karanta sakonni ya kake yi min text ya kake kai wannan abu da yawa yake ilimi ga kowa dan adam sai Allah ya kai mu
kafin ma makon goben ban na ga ma sai rayuwar wani wato akwai wani abu da aka kirkiro yanzu kamar gilashi ne tubarau wannan shi kuma yanzu shi yake so ya zama ido da marasa gani
yawa malam Salisu
yawa ariya to kila
ariya to ai baka sani ba baka sani ba wancan makon biyu da ya wuce nake ga yawa Ibrahim Jarma yake cewa to kai fa malam marasa gani sun kusa fara gani tas ta yake cewa a haba da kanshi ya daure to kaga sai in ji waka a bakin me ita Allah kai mu mako me zo
to Allah kai mu lafiya
nagode Salisu Allah kuma ya taimaka to duka nan shirin ya kammala na yau sai kuma wani makon in Allah ya kai mu zamu dasa daga inda muka tsaya a tattauna wannan da muka faro da Salisu Ibrahim mai bukata ta musamman ta rashin gani sannan dan jarida kwararre daga arewacin Najeriya wanda a yanzu haka yake nan Amurka yake neman kwarewar aiki ta fannin aikin dai na jarida musamman bangaren bincike da bukatu na musamman ga masu bukata ta musamman a madadin duk wanda suka taimaka wannan shiri ya kammala musamman Julie Lazarus Gresham wacce ta hada mana sauti Usman Ahmad a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya.
Kabe da Usman yanzu kuma bari mu cilla Ghana inda Ridwan Abbas ke tafa da sharhin jaridun kasar.
Za mu so mu sharhin jaridun ne na yau da Crusading Guide. Wacce babban kanun ta shine rayuwanku na da kyau ƙarƙashin mulkin NPP fiyada zamanin gwamnatin NDC. Mataimakin shugaban ƙasa Bawo Miyane ke faɗan haka. Daily Guide. Nana Akufo-Addo ya karbi kyautayi masu ƙayatarwa da kuma sha'awa. Sai kuma wannan labarin har yau a jaridar Daily Guide. Colin Zauda ya samu kansa a cikin rikici da hukumar zaben kasar nan. Colin Zauda dai an nuna cewar ya taimakawa waɗansu masu gadin sa sun kataye da fitina a yayin rajistan nasu zabe waɗanda ba su da rajista na wani dan kankanin lokaci. Daily Dispatch. Kasar Ghana na cikin wato matsatsi ne, amma ba wahala ba. Wannan jawabi ne daga bakin mataimakin shugaban kasar Ghana, the publisher. Mambar majalisar dokoki ya kubuta daga salon kama mutane wadda ake cewa salon Rambo. Wani customer cikin kushi ya farwa ofishin Airtel Tigo. Sai kuma a jaridar Ghanaian Times, wacce babban labarin ta shine gwamnati ta samu kuɗi Ghana Cedi biliyan 2.5 domin shirin nan na guduma ɗaya masana'anta ɗaya. Har yau a jaridar ta Ghanaian Times, lakcocin jami'an nan ta Ghana Technology University College ta soma wani yajin aiki na har ila masha Allahu akan abin da take faɗa na rashin sha'awar gwamnati akan ƙirƙirar majalisar mulki danda zai tafiyar da wannan jami'a. Sai kuma wannan labarin har yau a jaridar ta Ghanaian Times, za a biya bashin albashin malaman karantarwa 10,000 nan da makonni biyu. A shafi na uku na jaridar ta Ghanaian Times, wannan labarin ne Collins Dauda ya kai kansa ga CID domin taimakawa a cikin tashin hankali da aka samu yayin rajistan wasu al'umman kasar waɗanda sun kai shekarar yin rajista ko kuma a can zamanin da aka yi rajista ba su samu yin rajista ba. Da wannan labari na Collins Dauda muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Kwa gaida Ridwan, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum, suna na Dr. Haruna Bajoga. To gaskiya ni ma'aikacin gwamnati ne, kuma wannan yajin aiki da za a shiga ta wani bangare muna goyon baya, ta wani bangare kuma ba ma goyon baya. Goyon bayan da muke yi shi ne gaskiya albashin da ake bada gaskiya ba ya yi mana komai, ba ya isar mu. Sannan wani bangare kuma gaskiya talakawa za su shiga cikin wani yanayi. Don haka ya kamata gwamnati ta yi abu mai yiwuwa domin ganin cewa an samu maslaha cikin lalama da dabaru don ganin cewa an koma bakin aiki.
Assalamu alaikum, sashen Hausa VOA America, Hausa mai magana don da alali unguwa from the local Ghana services Nigeria. Ina kira ga 'yan siyasar Nigeria ko kuma in ce talakawanmu na Nigeria. Don Allah, don annabin Allah, 'yan siyasar mu sun fara gararan ba da yawo ga tituna suna ta kamfe, amma na ga cewa talakawa sun samu su iru, ba su damu da su ba. Haka muke bukata ko a ranar zaɓe duk wanda kun ka san bai amfana ma talakawa ko bi, don Allah, don annabin Allah, kada ku zaɓe shi, ku amshe kuɗin shi. Don kun san babu mai sayar da sa ne kuwa sai ya yi kamfe, babu mai sayar da gonar uba ne ya yi kamfe, don Allah, don annabin Allah, talakawa na Najeriya, don Allah. Dukkan ɗan siyasa wanda kun ka san bai amfana mana komi, don Allah kada ku zaɓe shi, ku karfafa ɗaɗe ne, ku bar shi shi ta gararan ba shi ta yawo ga titi.
Mai magana Hamidu Kadar Labuwa daga nan Kadar Labuwa, jihar Jifa, Jamhuriyar Nijar. Ina kirawa ministan gona, gaskiya ministan gona Allah ya sa yanzu haka yana ji na rezon guduma ne a fara ya yi musu danna, ya bata musu amfanin su na gona. Akwai gudare yawa ya bata musu amfanin su na gona, gaskiya fara ya yi danna musamman ma tsakanin Jabiri zuwa Kijakan.
To yanzu kuma ga Hafsat ta dawo da labaran duniya, amma fa a takaice.
Ministan kuɗi na ƙasar Somalia ya ce tallafin da Bankin Duniya yake bawa ƙasarsa alamu ne na cewa ƙasar na da amintattun shugabanni bayan an kwashe shekaru cikin tashin hankali da kuma cin hanci da rashawa. A ranar Talata ne Bankin Duniya ya bayyana cewa zai bada tallafin dalar Amurka miliyan 80 ga gwamnatin kasar Somalia, wanda shine zai kasance tallafin bankin na farko zuwa ga gwamnatin kasar tun shekaru 27 da suka wuce. Yan tawayen Siriya waɗanda Amurka ke marawa baya, wato SDF a takaice, sun yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da su taimaka musu ta yadda za su tunkari dakarun ƙungiyar ISIS sama da 2,000 da iyalansu da aka kama a ƙasar Siriya. Yayin da yake jagorantar zaman kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a jiya Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya maida hankalin kalamansa ga cokan kan hana yaduwar makaman kare dangi da sukar Iran. Ya zargi Iran da zaman kasa da tafi kowace taimakawa ta'addanci, ya kuma kara da cewa sokana Iran ta karu ne bayan da aka yi yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015, wacce kuma gwamnatin Trump ta fice daga cikin ta a farkon shekarar nan.
To jama'a, nan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Hafsat da ta karanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyan mu na wannan lokacin Mr. Kelvin, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri.